écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 29 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki da Hashim Gumelle tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin zamu ji cewa 'yan Najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin yi wa al'umma ayyukan da suka aika su yi. Haka kuma zamu ji cewa ƙasashen ƙungiyar tattalin arzikin yammacin nahiyar Afirka sun keɓe wannan wata na Oktoba na kowace shekara domin sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a a wani abin da aka yi wa lakabi a matsayin tattaunawa ta musamman mai cin gashin kanta gabanin taron shugabannin G20 da za a yi a birnin Rome kan tattalin arzikin duniya, sai kuma taron koli kan sauyin yanayi a Glasgow da ke Scotland. Da alama Biden zai fuskanci batutuwan da suka shafi jinsi, jima'i da kuma batun haihuwa, kamar yadda ya yi kokarin tsawon shekaru don daidaita dariƙar addininsa ta Roman Katolika tare da aikinsa na jagorantar gwamnatin dabaruwanta da addini. Francis ya taɓa jagorantar dangin Biden a wani lokaci da suka shiga wani mawuyacin hali. Shugabannin biyu sun gana sau uku kuma sun yi musayar wasiƙu, inji jami'an gwamnati. Kuma Biden ya gana da duka magabatan Papa Roma Francis. Wani babban janar ɗin sojin Amurka ya yi gargaɗin cewa lokaci kawai ake jira China ta cimma burinta na mamaye gurbin Amurka a matsayin ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya, inda ya yi kira ga mahukuntan Washington da ƙawayensu da su gaggauta ɗaukan matakan ƙalubalantar China a ƙoƙarin da take yi na mamaya. Mataimakin shugaban Hafsan hafsoshin sojin Amurka kuma babban jami'in soja na biyu mafi girma a Washington, Janar John Hayton, ya kwatanta yadda rundunar sojin China ke bunƙasa a matsayin wani abun ban mamaki. Gargaɗin na Hayton, wanda ke shirin yin ritaya a wata mai zuwa, na zuwa ne kwana guda bayan da babban hafsan sojin Amurka ya fito fili ya tabbatar da cewa China ta gwada na'urar makami mai ƙarfin ɗan ƙaramin gudu a watan Yuli, abinda ke nufin gudun makamin ya ninka tafiyar da sauti ke yi sau biyar. Sai dai Hayton ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa a yanzu fasahar ƙera makamai masu gudun gaske da Amurka ke amfani da ita ta fita China inganci, ko da yake ya nuna damuwar cewa ita ma wannan zarar da Amurkan ta yi wa China a wannan fanni mai yiwuwa ya sauya. Janar ɗin Sudan, wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a wannan makon, ya ce sojojin da yake jagoranta za su naɗa Prime Minister ƙwararre da zai iya shugabanci tare da su. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sputnik na ƙasar Rasha da aka wallafa a ranar Juma'a, Abdul Fattah Burhan ya ce sabon Prime Minister zai kafa majalisar ministocin da za ta raba jagorancin ƙasar da sojojin ƙasar. A ranar Litinin, Burhan ya rusa gwamnatin riƙon ƙwarya tare da tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu daga cikin jami'an gwamnati da shugabannin siyasa a wani juyin mulki da Amurka da ƙasashen yamma suka yi allawadai da shi. Sojoji sun bar Hamdok ya koma gida amma tare da jami'an tsaro da ke sa masa ido, bayan matsin lamba daga ƙasashen duniya suka nuna. Burhan ya ce har yanzu janar-janar ɗin ba su fitar da jerin sunayen waɗanda da za su mulki ƙasar tare ba. Shawarar naɗin irin wannan Prime Minister ya biyo bayan kiraye-kirayen da janar-janar ɗin sojin ƙasar suka yi cewa a kafa majalisar ƙwararru da za su shugabanci ƙasar waɗanda babu ruwansu da jam'iyya. Jami'an diplomasiyar Taliban sun fara aiki a ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad babban birnin Pakistan da kuma wasu ƙananan ofishin jakadancin Afghanistan da ke wasu biranen ƙasar kamar yadda jami'an Taliban biyu da wasu jami'an diplomasiyar ƙasar ta Afghanistan biyu suka shaidawa muryar Amurka a ranar Alhamis. Muryar Amurka ta samu kofin sanarwar da kungiyar Taliban ta aika zuwa ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad. Jami'an Pakistan sun ce sun amince da tura sojojin, duk da cewa har yanzu Pakistan bata amince da gwamnatin Taliban ba. Har ila yau jakadan Pakistan a Kabul, Mansur Khan, ya tabbatar da bayar da bizar ga jami'an Taliban lokacin da muryar Amurka ta tambaye ta ta kafar sadarwa ta WhatsApp. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kira ga kasashen duniya da su yi mu'amala da kungiyar Taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar yanayi na neman jin kai da rashin zaman lafiya a Afghanistan tun bayan da Taliban ta karbe iko a Kabul babban birnin kasar a tsakiyar watan Agusta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yan Najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin akwai aiki gabanta na yin dokoki da samar wa mutanen ƙasar sauƙin ababen more rayuwa. Masu ruwa da tsaki a fannin tsaro da gudanar da mulki da ma kiwon lafiya na daga cikin waɗanda suka ce za a sa hannu a wani daftari da zai sa majalisar ta ɗauki aikin ta na yin dokoki masu muhimmanci. Madina Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Sunana Sale Bakuru Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya. Gaskiyar magana, tafiya hutu da ƴan majalisun tarayya suke yi wannan abu ne wanda mu talakawa ba don haka muka zabe su ba, mun zabe su ne don saboda su je su kawo mana abubuwan da talaka zai more rayuwarsa, abubuwan da talaka zai samu sa'ida, ƙasa ta ci gaba, a samu zaman lafiya tsakanin majalisa da shugaban ƙasa.
Sunana da Kehuza Getso.
Wato babban matsala ita ce muna iya kiran su da ƴan majalisu ko ko dai masu zuwa yawon shakatawa a birnin tarayya Abuja waɗanda aka yi wa cushe da kuma cune ga wato al'ummomin ƙasa, saboda ai da yawan su sama da kashi 95 cikin 100 nasu ai ba zaɓar su aka yi ba, kawai sun tsinci kansu ne a inna rududu ta sai Buhari sai Baba. Kuma wannan yawan hutu da suke zuwa wato abu ne na Allah wadai, wanda kuma babu wani abu da yake amfana.
Yadda ƴan ƙasa suka koka kenan akan yawan zuwa hutu da majalisar dokokin ƙasa take yi sabanin zaman yin dokoki da aka zabe su akai. Ko da yake shekarar majalisa tana farawa ne daga watan Yuni zuwa Yuli maimakon Janairu zuwa Disamba, a ciki ana hutun kwanaki 216 daga cikin kwanaki 365 ana sa ran majalisa ta kwanaki 181 tana aiki. A bara kwanaki 149 kacal suka yi. Dan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta Kudu, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya, yayi ƙarin haske.
To na farko dai ita ka'ida ne a aikinmu, kamar yadda muka tarar ba ma lokacin ba muka tarar da shi tun bayan karɓar independence na Najeriya aka fara demokradiyya, akwai kalanda wato tsarin tafiyar da aikin cikin majalisa. Akwai ranar aiki, akwai ranar hutu da sauransu. Akwai ranar da an kawo kasafin kuɗi za ku zama a majalisa ku je ku zauna ku yi ta bin kasafin kuɗin na hukumar da kuke kula da ita, shi ma wannan aiki ne. Saboda haka ba wani hutu muke tafiya da yawa ba, in ma mun je hutun da aka sa na ka'ida shi ma hutun jaki ne da kai aka, saboda in ka tafi hutun za a baka aikin yi, zaka je mazaɓar ka zama da mutanenka, zaka je ka ji abubuwa da yawa, za ka kawo ƙuduri, za ka zo ka zauna ka je kai karatun yanzu za ka kawo ƙudurin sauransu. Saboda haka duka aikin mu kusan mu ne ko za mu ci ba ma tafiya hutu, don an so in ka tafi hutu to kar ka bar komai a kanka, ka tafi kanka fiyas ka dawo kanka fiyas. Amma mu kullun da komai a kanmu, da saba ganmu idan mu ja saboda rashin bacci saboda aiki, ka je office kuma ka zauna kai ta zama tun karfe 9 na safe har zuwa karfe 3 na rana, ko tashi baka yanda ba sallah zaka je kai ba. So za ga aikin nan babba ne.
Da yawa sun yi tunanin cewa saboda rufe majalisar na wucin gadi a sakamakon barkewar cutar corona tare da la'akari da muhimman batutuwa da ke buƙatar kulawar majalisan, ƴan majalisa za su iya tsara hanyoyin tsawaita zaman su da kuma ganawa da kundin tsarin mulki na kwana 181. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Madina Dauda. Kasashen kungiyar tattalin arziki na yammacin nahiyar Afirka masu amfani da kudade na bai daya na SEPA tun shekarar 2019 sun keɓe wannan wata na Oktoba na kowace shekara domin sayan kayayyakin da aka sarrafa su a cikin gida maimakon na ƙetare domin bunƙasa tattalin arzikin su tare da ƙarfa masu sarrafa abubuwan ƙwarin gwiwa. Ga Haruna Mambako da wannan rahoton daga birnin Kwani.
Tun shekara ta 2019 ne kasashen da ke amfani a yammacin nahiyar Afirka da kudaden SEPA a ƙarƙashin kungiyar su ta IEMOA, Union Economic et Monetaire West African a Faransance, suka keɓe watan Oktoba kowace shekara domin sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin waɗannan kasashen, abinda wani masanin tattalin arzikin yammacin nahiyar Afirka ke cewa abu ne mai kyau.
To ba ƙaramin jin daɗi bane gare mu mu 'yan Afirka, saboda yaki a ce ko da yaushe mun ta kasashen waje mun so wasu abubuwa da muka kawo, ko da a kawo su a so su a kawo su dai wani aiki na, amma da aka ce abinda muke yi mu da kan mun bashi muhimmanci, sai tadi mu da abinda mun kai da kan mun yarda da shi tsakakanin nan mu, to wallahi Afirka ba karamin ci gaba za ta yi ba, tadi ba karamin wadata za mu samu ba, mu ƙara tunanin wata ƙasa tadi ta kawo mana gudunmuwa ko ta kawo mana ta ne, kenan wannan ba karamin ci gaba ne a cikin kasashen Afirka, kenan kullum abinda muka fata shugabannin nan su gane wannan abin da ake yi, ko kuma su kasashe gari sai da suka fara da haka sannan suka ci gaba. To mu ma muka muke da haka nan, muka rike kuɗin mu guda, muka rike sayayya tsakanin mu da mu da juna, to wallahi Afirka ba ta ƙara neman taimako inda kowa, kenan wannan abu ba karamin muhimmanci ke da Afirka ba.
Wani dan kasuwa yana mai cewa wannan matakin da kasashen IEMOA suka dauka shine yasa sauran kasashen duniya suka cerewa irin namu kasashe na nahiyar Afirka wajen bunƙasa tattalin arzikin su.
Kasashe da yawa shi a sanadin cigabansu, saboda yau komi kake a gida ko sai kake toya a unguwarku ba a sai, a ƙetara ta unguwa a sayo, to ƙarshen ta wannan jari ne mai kutu ya ko sai mutuwa zai yi. Kenan ya dace a ce duk abin da ake yi cikin ƙasa ko kwasa ce ko burati ne, ba wai a kai musamman Allah ya kai mu wurin ƙera ababen hawa ko a ce wani furoji da ake yi a cikin Niger, to abin da ake shin ƙasa shine ka sai na ƙasar ku ku bar kan kuɗaɗe ƙasan ƙasashen waje, inda shi duk lokacin da ka kai kuɗi ƙasashen waje aka baka ka wani abu su kuɗi ba su dawowa. In abinci ne an baka abin da zaka yi maka wuri, in tufafi ne ragga ne zaka kashe, kenan ya dace yau in akwai kishin ƙasa a cikin ƙasar mu ta Niger, in akwai wasu ko wani fuwaye ma wanda ka yi shi tuwafi da kaɗan Niger ɗinkin Niger wanda ƴan Niger suka saba sawa, to ya dace a ce gwamnati ma ya ba da shawarar shi shawara sawa a gani.
Domin fadakar da al'ummomin kasashen da ke cikin yankin na IEMOA, waɗannan kasashe sun shirya kasuwan nan baje kolin kayayyakin da ake sarrafawa ko ake kerawa a cikin gida, inda membobin gwamnatin waɗannan kasashen ke kan ziyara domin ƙarfafawa masu kera waɗannan kayayyakin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yanzu zan yi bayani na hukunci, zan yi kan matsalar gaɗe, ko ta yana a kan zuwa. Matsalar gaɗe.
lokaci ne da za mu tsallaka kasar Kamaru, inda Awal Garba zai shigo da rahoton na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta da takobin gudanar da alluran rigakafi na annobar coronavirus kashi na uku a ɗan kasar na Jamhuriyar Kamaru. Ya samu wannan allurar ta hana kamuwa da annobar wanda ya zanto ruwan dare ga duniya. Mr. Jules shine shugaban hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Ya yi wa manema labarai jawabi, ya ce
il y aura aussi les équipes dans les sociétés, les entreprises, les églises, les mosquées pour donner l'opportunité à tout le monde.
Zami kokari mutaka gaya muga cewar mun bi gida zuwa gida, kofa zuwa kofa, masana'antu da manyan kamfanin duka har ma da masallatai da kuma coci-coci da duk waɗansu kungiyoyi domin ganin cewa mun cimma buri na yi wa al'umma allurar ta rigakafi. Kuma ba za mu manta da zakulan tarurruka ba na ganin cewa nan ma mun kai tabbar mu don yi wa al'umma allurar ta rigakafin hana kamuwa da cutar coronavirus. Sai dai yau shekaru biyu kenan da wannan annoba ta addabi al'umman duniya. Alhaji Umar Razak shugaban kungiyar Ataraza ne na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma mai bayar da shawara a majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru kan maganin bakaɗen fata, mun tattauna da shi a yayin da ake gudanar da wani taro kan muhimmancin gudanar da rigakafi kuma da yadda maganin gargajiya yake taka muhimmin rawa wajen gamawa da wannan cutar a kasar Jamhuriyar Kamaru. Ga da tattaunawa mu da shi ta kaya.
Kaga taron nan ya kasance cewa taro ne da ya nuna kuma muhimmancin magunguna na baƙaƙen fata. Domin kaga mun yi wannan taro a haɗe da manyan doktoci na jami'o'i, su professor daban-daban na university na jami'o'i. To kaga kowa ka ya tarfa kalmomin bakinsa. To kaga mu kuma ta maganin bakar fata mu ma mun tarfa irin namu abinda Allah ya sanar mana. To ka gani abin ya yi kyau kwarai da gaske. Game da wannan shi allurar rigakafin nan ma gwanayen wannan al'amari din sun halarci wannan taro, sun nuna cewa alluran din gaskiya kam akwai mushkila. To mushkilan nan shi ma idan aka yi shi ya samu jikinka ba lafiya ko to su yi ta kade maganganu aka to, amma al'umma dai sun yi watsi da wannan alluran din. Ita ma mata doktan din da take kula da wannan an kure ta a waje. To kaga domin anan an kama na shi vaccine din iri biyar daban-daban a nan Kamaru. To amma a cikin mutane ɗarin da suka a cikin mutane kashi ɗari aka ce kashi ɗaya ne kawai suka yi wannan allura a al'umma. To ka gani shi yasa jamus yanzu ka san abin ɗin akwai makirci. To shi yasa ka ga jamusawa ƙasan jamus suka ce to Kamaru yanzu sun saka ta a listin nuwa domin ba yi wannan alluran ba. To kaga shi yasa muka na gargajiya muka tashi muka ce mu ne mun hana mutane kada su yi domin muna da rigakafin wannan.
To menene mahanganka ko kuma gaskiyanka akan wannan abin da kuke kan mutane su runguma din na alluran rigakafi?
Domin kaga anan cutan din bai addabe mu kaman yanda su turan suka yi tsammani cewa nan da ɗan lokaci ƙalilan mu al'umma Afrika za su rasa rayukansu. To kaga muna rayuwa muna kabarurruka mu ba su cika ba yanda dama can su waɗannan suka tuna.
To yanzu ki kana ganin cewar bai kamata a ce an yi alluran rigakafi ba saboda ka cutar da shi ta ziyaro cikin ƙasar Kamaru?
To ka san allurar rigakafi can turan man da wannan cutan ɗin ta riga kaga mutane na sun yi watsi da wannan alluran din. To mu a nan cutan ba ta riƙa ba, ba ta yi ƙarfi ba, ko kai ma Malam Muhammadu Awal za a tsorata. Kaga kuma duk abin da kaga aka yi yawan talla a bayan to ka gani abin tsoro ne.
Haka dalika kamfanin da ke kwasar shara a ƙasar jamhuriyar Kamaru Izakam sun yi yajin aiki yau sama da kwana goma kenan ba sa gudanar da ayyukansu kasancewar watanni uku ba su samu albashinsu ba amma da rashin biyan su waɗansu allowance ɗin su yanzu dai duk an da kalle ka lungu da sako na ƙasar jamhuriyar Kamaru za ka ga wari ne kawai yake jige kuma gudajeji suna ta yawo sannan wannan al'amari dai ya zo daidai ne lokacin da manyan baƙi suke nema shigowa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suna yin turuwa domin ganin cewa za a gudanar da gasar wasan cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ƙasashe 24 ne za su bakunci ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin su buga tamolansu gashi kuma cutar coronavirus ita ma har yanzu dai bata sa alamar tsayawa ba a faɗin duniya. Alhaji Garba mai faɗa a jini kan harkokin tsaftace biranen ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya faɗa mana.
Muna gaskiya matsala ne. To amma kuma gwamnati na yi kokarin ta a samu a gyara wannan abin da ya wakana ɗaya ne wato kasan gwamnati da kuɗin da suke zubawa Izakam na jin wannan kuɗin ya samu dan lacci kaɗan shi yasa kaga Izakam suka gagara biyan wasu aikin su shi abin da ya kawo wannan matsalan kenan amma nan da dai a cikin satin nan gwamnati na nan yana ta taro ana taro da mutanen Izakam din a samu a taimaka domin da yayyawa bayan haka kuma ga zancen wannan wasan kollon da za a yi duk abin da gwamnati ke ciki zai kokarta amma an samu lati wajen biyan din kamfanin Izakam ne shi zai kawo wannan matsali. Na tsammanin kamar da na gaya maka za a samu gyara.
Sai kuma 'yan gudun hijira sama da 60,000 ne yanzu haka 'yan kasar Afirka ta tsakiya bangi suke jibgi a gabashin kasar jamhuriyar Kamaru anda kasar ta iyaka da kasar ta bangi domin ganin cewa sun tsirtar da rayuwarsu amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ba su matsuguni na musamman domin ci gaba da rayuwarsu har ma da gina musu makarantu domin anda iyalansu za su gaba da karatunsu. Sun tafi ɗaya daga cikin yara 'yan gudun hijira ga abin da ta ce. Ina zuwa makaranta kuma ina jin daɗin rayuwata a wannan gudun. Shi ma mai kula da 'yan gudun hijira Malam Buba ya yi mini ƙarin haske an da ya ce.
Da cette initiative, nos enfants qui sont venus de la RCA qui sont refusés et les déplacés internes. Retrouve les enfants camerounais.
Yaranmu waɗanda suka zo daga can ƙasar RCA suna tare da 'ya'yanmu na Kamaru kuma suna cikin walwala da annashuwa sannan kuma mun yaba wa ƙungiyoyi na waje da na cikin gidan ƙasar Kamaru wajen tallafa wa 'yan uwanmu 'yan gudun hijira yanzu dai ba sa tare da waɗansu matsaloli. Haka zalika gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gina wa yankin garin Mai Ganga makarantu na zamani baturen ilimi na birnin Mai Ganga Musta Aliyu Martin ya ce suna bukatan lakunan karatu har guda 48 a daidai wannan lokaci kasancewar shekarar da ta gabata manyan azuzuwa masu gudanar da jarabawa a sararin subhana suka gudanar da jarabawarsu amma yanzu gashi gwamnati ta ba mu dama na samun azuzuwa muna miƙa godiyarmu ta musamman ga hukumar ilimi na ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen kokarin da take matuƙa gaya domin ganin cewa an inganta sha'anin ilimi mataki na farko a faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal Garba ya dawo da
wasanni a taƙaice.
Masu nufatar harkokin wasanni a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun fara sharhi kan yadda ake neman tusasawa hukumar ƙwallon kafar ƙasar jamhuriyar Kamaru FIKAFU cewar tsohon ɗan takarar dan ƙasar jamhuriyar Kamaru ɗin Samuel Eto'o da ya zamto musu shugaban wannan hukumar bayan masu sana'ar tamola a ƙasar jamhuriyar Kamaru da dama sun nemi wannan kujera amma an ƙi miƙa musu wannan ne yasa Malam Zakari Sadu a matsayinsa na mai lura da
irin waɗannan al'amura a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi mana ƙarin haske kan takarar da Samuel Etchebin yake da kuma dalilin da ya sa ake nema a goya masa baya din ga abin da ya ce.
Bayan da za a ce Samuel Eto'o ya tsaya takara kuma bai lashe wannan zaɓe ba, so sai aka fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa, da cewa Samuel Eto'o ya kasance mai takardar ƙasar Spaniya yayin da yake wa Barcelona ƙwallo yawa na tsawon shekara da shekaru. To yanzu gashi sun fitar da wannan, amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma zan ce kotun wato sauraron ƙararrakin wasanni da ake kira TAS ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta ɗauka, saboda ainihin ita wannan hukumar ainihin ba tabbatar da zaɓinta ba. Wato wannan zaɓen da aka yi a 2018 wanda kai ga Seydou Bamboje ya zama shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa an soke wannan. To wato kenan a yanzu haka nan babu shugaba a wannan hukumar. To kaga cewa ba ta da wani wurumi ɗaukan wani mataki ko kuma shigar da wata doka wacce za ta saba wa ka'idar tafiyar da al'amura na wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru. To ka gani Eto'o ne shi ma mai kamar wuya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin 'yan wasan ƙwallon ƙafa kamar Joseph Antoine Bell ko Roger Mila, da yake kasan Joseph Antoine Bell shi ma ya bukaci zama shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da Seydou Bamboje ya wato Bell ɗin Eto'o bai goyi bayan Bell Joseph Antoine ba. To kaga shi kan Joseph Antoine bai ji daɗin haka ba, har ya kai su ga ainihin wato samun ɗan wato jayayya tsakanin su. To mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su za su tafi da al'amuran wasanni, abin da dangance wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru, domin a gaskiya abin da wato yake wucewa ƙasar Kamaru tsawon shekaru tun bayan Iya Mohamed baya nan, a gaskiya ba shi da daɗi. Yawwa, to abu ne da ya cancanci a ce an warware wannan bakin zarin da yake har ila yau dai. Idan ka duba a kakar da ake yi a wasan a kanan Kamaru, a gaskiya babu wani muhimmanci a kai, babu tsari sam, wallahi Kamaru ta kasance kasa ta ƙarshe a nan nahiyar Afrika.
Mahama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An shigar da ƙara a gaban wata kotu a Albany, babban birnin New York, inda ake tuhumar tsohon gwamnan jihar Andrew Cuomo da aikata laifin neman yin lalata, inji mai magana da yawun kotunan jihar New York. Wakilan Cuomo mai shekaru 63, wanda ya yi murabus daga ofis sama da watanni 2 da suka gabata a ƙarƙashin matsin lamba na doka da kuma buƙatar ya sauka daga mulki da shugaba Joe Biden da sauransu suka nuna, ya zuwa yanzu ba su ce komai ba. Kofin korafin da tashar talabijin ta WNBC ta buga a shafinta na yanar gizo a New York ya ce Cuomo ya aikata laifin da ya shafi tilasta taɓa mutum a ranar 7 ga watan Disamba na shekarar 2020 a fadar zartarwa ta gwamnan jiha, an da ɓoye sunan matar da ta shigar da ƙarar. Cuomo ya yi murabus daga mukaminsa na gwamna ne a watan Agusta bayan da ya shafe shekaru sama da 10 yana mulki, bayan wani bincike da aka gudanar da ya nuna cewa ya ci zarafin wasu mata 11 ta hanyar neman yin lalata da su. Babban lauyan New York Lalita James ta ce wani bincike mai zaman kansa na tsawon watanni 5 ya tabbatar da cewa Cuomo ya aikata abinda ya saba wa dokokin tarayya da jahohi.
Masu sauraro, baki da abin da ya sabo kake nan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku tosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu ce sai da safi, bari mu amfani da wannan dama mu taya Usman Ahmad mai kudi da Na'ima Abdulkadir Muhammad murna daurin auren su wanda za a daura gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin karfe 11 na safe. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗayyaba. Yanzu a madadin Zahra Aminu Faki da ta gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumelle yake cewa huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.